Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 5 ga watan Satumba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalar Duniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yako makili ne tare da Alheri Grace Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin mu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wata kungiyar 'yan jarida mai fafutukar samar da tsaftataccen ruwa na sha da kuma mahalli a jamhuriyar Niger tana horar da 'yan jarida akan yadda za su inganta aikinsu musamman wurin hada labarai da kuma wayar da kan jama'a akan ayyukan ci gaba da ake yi a kasar. Muna kuma dauke da maimacin shirin ciki da gaskiya sai kuma sharhin jaridun kasar Kamaru. Bayan haka kuma za mu kawo muku sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran yanzu ma mai karantawa Alheri Grace Abdu. Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka, ya ce abin da ya yarda da shi shine tilas ne alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba. An fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasinsa a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya Talata, inda 'yan jam'iyyar Democrats suka yi kokarin neman a jinkirin jin bahasin, yayin da masu zanga-zanga kuma suka rika wurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. Kavanaugh ya zauna shiru yana sauraro na tsawon kusan sa'o'i 7, yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrats suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zabensa a matsayin alkalin kotun koli kafin daga baya ya samu damar yi wa kwamitin jawabi. Ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba. Tinas ne alkalin kwarai ya zama wanda zai raba gardama, wanda baya nuna bambanci, ba shi kuma da ra'ayin wani kuduri ko tsare-tsare. Ya ce a cikin shekaru 12 da ya shafe a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara, ya yanke hukunci akan ƙararraki sama da 300. Kavana ya bayyana cewa wani lokaci ina yanke hukuncin da ya goyi bayan waɗanda suka shigar da ƙara, wani lokaci kuma waɗanda ake tuhuma, wani lokaci na goyi bayan ma'aikata, wani lokaci kuma kamfanoni, wani lokaci masu kare muhalli, wani lokaci kuma masu haƙar ma'adanai. Ya ce yana kiyaye doka kuma bai taɓa barin son kai ko wani ra'ayin tsare-tsare da manufofi su shafi hukuncin da ke yankewa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa ƙage ne, wanda kuma aka yi da nufin damfarar jama'a. Littafin da aka rubuta dangane da shugabancin Trump da wani ɗan jarida da ake ɗorawa alhakin sauke shugaba Richard Nixon daga karagar mulki, ya bayyana gwamnati mai ci a matsayin wadda take neman kifar da kanta da kanta da kuma cike da rudani cikin watanni 19 na farko da kafata. Littafin da ake kira Tsoro Shugaba Trump a fadar White House, mai shafi 448, wanda Bob Woodward ya rubuta, wanda kuma za a fitar ranar 11 ga wannan wata na Satumba, ya bayyana cewa mataimakan shugaban ƙasan suna satar takardun bayanai akan teburinsa da kuma ɗaukar waɗansu matakai da nufin yi wa shugaban ƙasan zagon ƙasa. Littafin ya kuma bayyana Trump a matsayin wanda bai san abin da ke faruwa a ƙasashen duniya ba, da kuma fadar da ke cike da kurakurai da kuma munanan rashin jituwa tsakanin mukarraban shugaban ƙasa. A saƙon da ya buga a shafinsa na Twitter jiya Talata da yamma, Shugaba Trump ya nemi sanin ko Woodward sojan hayar jam'iyyar Democrat ne. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta bayyana jiya Talata cewa ta karanta tsarin gwamnatin Trump da ya shafi wanzar da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya da ake matukar jira. Kuma yayin da ake dab da kammalawa ba za a fitar da shi ƙarshen wannan watan yayin taron kolin Majalisar Dinkin Duniya ba kamar yadda waɗansu suka yi harsashe. Haley, wanda kuma take ɗaya daga cikin membobin Majalisar Zartarwar gwamnatin Shugaba Obama, ta yabi tsarin ta kuma yi gargaɗi dangane da bayanai marasa tushe da ake yayatawa a kai. Ta ce shirin zai iya yin aiki ne kawai idan ɓangarorin biyu za su ji abin da ya kunsa, da kuma kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa a matsawa shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas lamba ya koma teburin tattaunawa. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta ci alwashin mai da martani nan da nan idan har Siriya ta yi amfani da makamai masu guba a lardin Idlib, wuri na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a Siriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, wata kungiyar 'yan jarida mai fafutukar samar da tsaftataccen ruwa na sha da kuma mahalli a jamhuriyar Nijar da ake kira Rijiya a takaice, tana horar da 'yan jarida akan yadda za su inganta aikinsu musamman wurin hada labarai da kuma wayar da kan jama'a akan ayyukan cigaba da ake yi a cikin kasar. Kungiyar Wata Aid ita ce ta tallafa wa wannan taron bitan da ake yi wanda ake horar da 'yan jaridan. Ga dai Tamar Abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wata kungiyar 'yan jarida mai fafutukar samar da tsaftataccen ruwan sha da kyakkyawan muhalli da ake ce ma Rijiya ta shirya wani horo zuwa ga 'yan jarida na jihar Agadez, Difa, Maraɗida da Magaran da kungiyar Watar Aid ta ɗauki nauyin shirya shi. Usman Dambaji shi ne shugaban kungiyar ta Rijiya, ga shi da ƙarin haske.
Ƙasar mu ta rattaba hannu cikin wani ƙuduri da ake ce ma ODD wanda za a cimma guri na duk abubuwa na cigaba daga 2015 zuwa 2030. To a cikin wannan abubuwan ƙudurrukan su 17 ne, a ciki akwai na 6 wanda shi ne yake zancen ruwa da tsafta. To muku muka zo muka hore 'yan jarida na nan jihar da Magaram da Maraɗi da Agadez da Difa, saman su zamanto jikada ne su saman harkar ruwa da tsafta, san abin da ake yi, san wani irin abubuwa ne ƙarshen muke yi ko masu hannu da shuni don a kama wannan kuɗi da aka ce za a ma talakawa abin ne shekun talaka. Ɗan jarida an bai da labari ko bai da horo sama abin bai yi wa ya kawo gudunmuwar shi saman abin da ake ciki.
Dubunan miliyoyi ne masu hannu da shuni suka saka don tafiyar da irin waɗannan ayyuka.
To wannan tallahi mun sami shi da kungiyar Water Aid wadda ita ce tana taimakawa gwamnatin Niger saman harkar ruwa da tsafta, muhalli mai kyau saboda talakawa. Tunda yau an ba muhalli mai kyau, an ba ruwa mai kyau, abin bai da kyau, kuma kin ga cuta zai yawa da bala'i da talauci a cikin duniya gabaɗaya. Gwamnatin Niger ya taɓa hannu saman wani program da ake ce ma Prozea 2016 zuwa 2030. To a nan kuma da Magaram an cika ɗauka duka akwai project kuma da wata kungiyar amintakar Turai take taimakawa jihar da Magaram don a samu tsafta, a samu ruwa mai kyau, duka wani abu mai kyau. To shi ne ake ce ma wannan Val de Mar. To program kin yana kai kamar miliyan 23,000 duka program ki haka kare shi don a samu da Magaram ta koma kamar yadda ake yi a Turai.
Sai dai babban matsalar da 'yan jaridar ke cewa yana musu tarnaƙi bai wuce na rashin basu labari da ake yi ba.
Rashin labari ne abin da yake ciki, shi ne kawai. Rashin labari kuma da rashin an sa ɗan jarida da zai iya gayyawa ke kai san yau aka ce an yi sa kuɗi a wani guri. Ɗan jarida an bai san ba wannan kuɗin ya aka sa shi bai iya tunatar da mutane don ka ashe a yi rashin gaskiya. To abu ne ake yi ba a sa 'yan jarida a ciki, abu ne ake yi a ƙumshe. Dole ne a rika samun ruɗani abu ya cakule a rasa miye ke ciki. Amma in aka kira 'yan jarida ga shi mun samu kuɗi kaza, ku zo ku zamanto shaida, kuɗin wannan ga inda za mu sa shi, ga aikin da za a yi da shi, kuma ku zo a kowane lokaci mu ba ku labari yadda ta hiyar da ke ciki, ya za a samu ruɗani.
Ga kuma abin da wasu 'yan jarida da suka samu horon suke cewa.
Gaji Mamadu Mutari ɗan jarida nake a Radio Alternative ta da Magana. Ya rage gare mu tunda yawanci dama an kuka diba wanda suke cikin wannan horo, wanda suke gabatar da shirye-shirye ne na wayekan al'umma ba banda shi kuma yawanci ba ku samun kamar hulɗa da irin ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda suke amfani da al'amarin wani ruwa wani tsafta musamman kuma jiya sai da aka gayyato wani wakili na babbar da'irar Damagaram don ya ba mu haske bisa kan tanadin da suka ma wani sabon proje na asu da suke aiwatarwa bisa kan abin da ya shahi ruwa da tsafta a Damagaram kan suke mun gamsu da haka kuma in Allah ya zai dan sake sauya yanayin ta yi aikin mu a cikin gaba domin mu wayekan al'umma ba
sunana Musa Mani dan jarida to a gidan radio amfani a Difa. Gudunmuwar za mu kawo ita ce wato zuwa ga wato kungiyoyi da kuma ma gwamnati mu nuna musu buƙatar ruwa tana daga cikin manyan buƙatar jama'a musamman ma ruwa mai kyau. Ruwa mai tsafta. Kasancewa wato shi dan jarida ka san mutum ne wanda za a saurare shi a kusa da ma nesa inda wato wata murya ba ta iya kaya.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamara Abari, yanzu kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙa da ke zuwa.
Bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi
yanzu kuma ga wato kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 13 ko kuma 14 kenan na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Bayan kammala ka muku bayanan kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Gombe Shehu Durbi a shirin da ya gabata. Alhaji Adamu Muhammad wanda ya kawo labarin takaddama filin da yace nasa ne amma wasu suka sayar, inda hakan ya jawo doguwar shari'a. Ya dawo cikin shirin ciki da gaskiya. Yana mai cewa tuni ya yanke tikitin ɗaukar ƙara zuwa Yola bayan babbar kotun jiha ta kori ƙarar. Hakanan muna neman afuwa ga tuntuɓan harshe da muka samu na bayyana Shehu Durbi. a matsayin kwamishinan ƙasa da sifiyo na jihar Bauchi ne alhali na jihar Gombe ne. Jami'in hukumar kula da gidajen radio da talabijin na Najeriya Musa Muhammad Barniwa shi ya fara jan hankalin mu kan wannan tuntubar harshe da muka yi. Yanzu haka muna tuntubar bangaren waɗanda Alhaji Adamu ya zarga da sayar da filinsa don jin bayanin su. Yanzu dai ku biyo mu don jin abin da ya dawo da Alhaji Adamu wannan shiri. Suna Nasir Fili Hashim Gumel.
Gani nan a Gombe tare da Alhaji Adamu Muhammad wanda wannan shiri na ciki da gaskiya zanta da shi makonni kamar biyu ko shirye-shirye biyu da suka wuce gabanin hira da kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Gombe Alhaji Shehu Durbi kan filin da ake takaddama a kansa da ke anguwar masu hannu da shuni Buhari Quarters fadar jihar Gombe. Bayan sauraron duk waɗannan bayanai Alhaji Adamu ya ce yana da wata magana da ya gano yake so ya faɗa musamman ma hirar da ake da shi kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Gombe. Alhaji Adamu me kake so ka faɗa ne?
Assalamu alaikum Alhaji Nasiru. Wannan bayani dai na magana wannan shari'a na kamsu da bayanin da kwamishinan ƙasa da safiyo ya yi sakamakon da ya ce idan har wannan magana tana gaban kotu to wakilin kotu ta yanke hukunci, in kuma ba ta gaban kotu to gwamnatin jiha ita ce mai yanke hukunci ta tura ma'aikatanta na ƙasa da safiyo su je su bincika su tabbatar in wannan fili ba cikin layout amma mai fili filinsa, in kuma fili yana cikin layout to ina ƙarƙashin gwamnati za ta iya yin komai akai. To sai aka waye gari ni din nan da nake magaran ƙara da maganan afil. Tabbas lokacin da aka ce alƙali ya kori ƙarar mu na shawarci masana shari'a wanda suka saba min wajen sanin shari'a, saboda haka da suka bani shawara suka ce yanzu abin da za a yi mafi sauri da a yanki aje a yanki rasin na afil shine mafi sauki shine kuma mafi sauri, amma ka san rekord fa akalla zai dauki wata biyu ko uku, to akalla rekord din yanzu ya kai kusa shekara amma muna kokari akai a buga a dan samu matsala a gyara a buga a samu matsala a gyara. To yanzu haka da rekord dina na shari'a da rasin na afil ba sa gaban kowace kotu a kasan nan, suna nan a hannuna zan ce tunda ni ne naje na yin kirisit din nace to a ajiye mishi a high court. Idan aka ajiye a high court ina kokarin buga record tunda rasit din afil din ba da record din ba a kai su wata kotu sai yola ake zuwa a biya mota aje a kai a sa kuma muku rana ku je ku saurari abin da hukuma za ta. To ban kai su hannun kowa ba yanzu suna hannuna zan ce ya usauka mukan bayanan da shi kwamishinan ƙasa da safiyo yayi yace in suna kotu a kayan kotu ta hukunci to rasidi kayana na takaddun shari'a ba su hannun kowace kotu. Yanzu takadduna na shari'a da magana ƙara ta suna ƙarƙashin gwamnatin jiha.
Alhaji Adamu abinda za a fahimta nan dama akwai wani wa'adi da muka sani cewa ake bayarwa na ɗaukaka ƙara wanda idan wa'adin ya wuce kuma shikenan kawai mutum ya sarar da shari'ar ce ko kuma haƙƙin da yake nema.
Abu mai yadda mun shiga wannan sharadin wani adun ba domin ana korar ƙarar ne wofu masana shari'a suka ce ba ka je ka yanki rasin na afil ka yi ƙoƙarin buga rekod domin ba a shari'ar nan sai an kai rekod rasin din afil din nan kuma shine cewa za ka shigar da ƙara take da jin yanki rasin na afil dace to aje min shi muna ƙoƙarin buga rekod in mun gama komai na rekod akwai wani abu da ake cewa bandar da rekod din a mai da su kamar littattafai. To a takaice dai an buga rekod din a yanzu haka rekod yana nan a hannuna a ainihin takaddun apil kuma suna nan a hannuna saboda haka ba su hannun kowace kotu.
Yanzu Alhaji Adamu dai abinda za a ce a nan masana dai sun ce maka wannan rinkan rasit din ya wadatar cewa ko ba isa kotu ba ana da niyyar tafiya kotun. Ya ajiye wancan ka'ida ta maganan wa'adin lokacin da ya dace a ɗaukaka ƙara.
Ai sun yi yunkuri na cewa suna son wasu takardu daga cikin takardunmu na shari'a. Aka ce musu a mutumin nan ya yi apil. Suka ce ban yi apil ba. Suna zuwa aka bincika aka ɗauko musu fayil aka nuna musu. Alhaji Adamu Muhammad da na ta ɗari. Aka tabbatar musu da cewa ina da niyyar yin apil. Tunda na yanki rasin na ƙara na shigar da ƙara. Kuma ƙaran nan da ka kai rasin ɗin baka kai apil ba abin da za a iya kai baka kai kofi ba. To wannan kofi din rekod din nan su ne yanzu muke ta kokari akai a hada su mu je mu gabatar da su a yola. To kaga gwamnati tana da dama ta kira dukkan wanda suka shafi wannan kara. Yawa ainihin wannan fili ni dai alburga shi jefa mu a cikin wannan matsala. Yaje yi takaddu na ƙarya
yace gwamnatin jiha ya kira ni mun zauna ya karbi fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar. Haruna Umar ya baiwa Nata ya baiwa Idris Kalatum dillanci. Idris Kalatum ya sayarwa Nata dar majidadin waja wanda duk wannan abu gini suke akan ruwa ba kai ba gaskiya bane. Ni dai an tare ni akan wannan abu aka yi tarmin dodorudo ai ko tahi zamu mu shiga kotar gona ya ce wakilan Alhaji da musu fito ina wakilan gwamnati lauyoyin su taso a cewa lauyoyin gwamnati har a cikin lauyoyin akwai ba wanda yake dan makoci na ne akwai wanda yake kuma na sani kikkiawan sani su suke wakiltar gwamnati gwamnati bai san abin da ake ba ana bin dodorudo da shi
to da kuma akwai abin da aka faɗa cikin shirin nan da wata majami tushe daga ofishin babban alkalin jiha shi babban alkali Justice Akila Waheman da ke cewa magana da kace ana turowa lauyoyi daga ofishinsa cewa ba mamaki tuntuɓin harshe kai daga ofishin Attorney General ne wato commissioner shari'a na jiha
kwarai ku daga ofishin commissioner sai amma kasan wanda bai san wannan tsari ba zai gane ofishin waye ba lalle daga ofishin commissioner shari'a ake turo su lauyoyin akwai dan makoci na ma a ciki ba zan kama sunansa ba akwai kuma wanda yake abokin abokina ne su ne suke wakiltar gwamnati Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo suke tabata musu a gaban kotu da an ce in an ka dube ni aka ce wannan shari'a suke da gwamnati hay mutane wanda bai ba he juyo ga waye wannan Alhaji Adamu nan wanda yake shari'a da Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo al dan Kwambo yana baccin sa a gida bai san me yake ba ana tozar ta hay aidan jama'a to amma alhamdulillahi tunda dai har mun ji daga gwamnatin kofadar gwamnatin jaha ta ce in mu shari'a nan ba ta gaban wani alkali tana gaban gwamna kenan shi gwamna zai yanke hukunci ya tura wakilansa na kasa da Safiyo su dubo wannan fili su tabbatar ba cikin layout su tabbatar da mai fili filinsa
shi commissioner kasa da Safiyo shi Shehu Dur ya ce a duk fadar jiha doka ta ba da cewa kamar kilomita 15 duka wannan wajen yanki ne da sai gwamnati ce take iya bada certificate kuma wannan yadda ya gano wannan filin naka ya fada cikin yankin da gwamnati ta karba ita ce take da ikon bada takardar shaidar mallakan fili a wajen
lalle yana cikin wannan kilometer da aka fada amma kasancen su yana cikin kilometer da gwamnati zo iban inda za ta mallaka bata karasa wajen ba saboda gun ya shafo bakin kwari sai ta yanke ta bashi a bakin kwarin mu kuma muka zo masu fansar mu suka fansar mu da cewa wannan da guri nasu ne suka fansar mana muka mallaki gun yanzu haka ko wanda yake daura da filin nawa tsakani na da shi da kasan an tsaga goro shi ba a ce gwamnati ya karba ba amma ni an ce gwamnati ya karbi nawa saboda raina matsayi na ko kuma raina cin mutunci yanda kasan an tsaga goro da dan uwana haka suke amma an karbe
kamar yadda na bayyana a farkon shirin yanzu haka muna tuntuɓar bangaren waɗanda Alhaji Adamu ya zarga da sayar da filinsa don jin bayaninsu saboda haka sai a kasance da mu a shirinmu na mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin Nasir Adamu Yalikaya ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfil Hashin Gumul yanzu kuma ga sharihin jaridun Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Cameroon Tribune anda ta ruwaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya tambayi shugaban majalisar dokokin kasar Kamaru Kabaigi Jibrin ko jihar Arewa mai nisa tana da tsaron da ya kamata shugaban kasar ya kai ziyararsa na fafutukan da yake yi domin neman al'umman da za su dafa masa baya musamman wajen zaɓensa da za su yi a zaben da za a gudanar na shugaban kasar anda yake neman kaɗa takararsa karo na 7 kasancewan shugaban majalisar dokokin ɗan asalin jihar Arewa mai nisa ne sai kuma jaridar Cameroon Info anda ita ma ta labarta mana cewar shugaban kasar Cameroon Mr. Biya ya gudanar da bikin murnar ranar aihuwarsa a babban birnin kasar Sin ranar 4 ga watan Satumba kuma ya gana da takwararsa Xi Jinping anda suka rantaba hannu akan waɗansu jinyoyi na manyan ayyuka guda biyu wanda za a gudanar a kasar ta jamhuriyar Kamaru a yayin da shugaban Biya ya je taron kasashen nahiyar Afirka da kasar Sin. Sai kuma jaridan Ekomaten anda ita ma ta shaida mana cewar gwamnatin kasar Sin ta yi wa kasar Jamhuriyar Kamaru rangwame kan waɗansu wasuka da take bin kasar ta Jamhuriyar Kamaru har sai fa miliyar 300. Hakan ya faru ne a yayin da Mr. Biya da Xi Jinping na kasar China suka gana a taron da aka gudanar na haɗin kan kasashen nahiyar Afirka da kuma kasar ta Sin. Sai jaridar Le Metayo anda ita ma ta labarta mana cewar Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Filimin Yang shine zai jagoranci kwamitin yakin neman zabe wanda shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru yake bukatun mulkar kasar har tsawon shekaru 7 bayan shugaban ya kwashe shekaru 36 yana kan kujerun mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression anda ita kuma ta hango mana cewar rahoton da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta mika wa Majalisar Dinkin Duniya kan rage yiwuwar hadurruka da ake yi a kan hanyoyin kasar ta Kamaru, Majalisar Dinkin Duniyan bata gamsu ba da yanda kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta ce hatsaruka na raguwa akan hanyoyin kasar. Sai kuma jaridar L'Avenir anda ita kuma ta gulmata mana cewar yan takarar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru su tara waɗanda suke jiran gwamnatin kasar har yanzu ta mika musu kuɗaɗen da ta musu alƙawari domin su fara yakin neman zaɓe na ranar 7 ga watan Oktoba domin su fara gudanar da manyan ayyukansu. Har yanzu dai ba a basu ba. Sai jaridan Le Web anda ita kuma za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridar Le Financier da Afrika anda ita kuma ta ce kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun fara amfanan junansu musamman ma wajen gudanar da kasuwanci a tsakanin kasashen ba tare da biyan kudin kwastam ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka mai magana sayan ɗan takara daga dogon daji tambon local government. Ya Allah sashen Hausa na murar Amurka ina son kuɗi sanin sakuna ga shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa game da tsarin da zafin suwa na sayan kuɗin form na takara. To Allah ina kira gare ku idan za su yi zama su sassafta al'amuran nan ta tsananta. Kuma yanzu ga mawar aka yi tsari aka ba matasa dama su hito su nemi takara ko wani ɓangare. To an ce an saka tsara wannan fon su kaga ba za a samu damar matasa su shigo ba tunda ba masu kuɗina ba.
Assalamu alaikum BOE Hausa, sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka a karamar hukuma a gura a cikin jihar Niger. Hakika muna maraba da matakin da tsohon gwamnan Kano Alhaji Imamu Ibrahim Shekarau ya ɗauka na ficewa daga PDP. Muna maraba da wannan mataki ko muna fatan Allah ya sa zai dawo tsohuwar jam'iyyarsa ta APC. Ubangijin Allah sa fice wanda ya yi daga PDP da zaman mai zama muna alheri na 'yan ƙasa a Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika, sunana Kasimu Aliyu, fadauran matasan asara a jihar Sokoto Najeriya. Sashen Hausa gidan rediyon Amerika ina so in wani da wannan dama in yi kira ga matasanmu na ƙasa ta Najeriya musamman arewaci da yake lokacin siyasa yana ƙaratuwa. To ina kira ga matasanmu kauce ma shiga banga siyasa suna wadace wa tsirin juna suna kai mu junan su hare-hare.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka, ya ce abinda ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba. An fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasinsa gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya Talata, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin neman a jinkirta jin bahasin yayin da kuma masu zanga-zanga suka rika gurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. Kavanaugh ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i 7 yayin da 'yan jam'iyyar Republican da Democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zaɓensa a matsayin alƙalin kotun kolin kafin daga baya ya sami damar yi masu jawabi.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. sai kuma can da asali za a yi wasu abokan aikin mu dauki da sauran shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda kuma shirya uba da umarni wato Solomon Abu. Sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin Darren Smith Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai anjima assalamu alaikum.